Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19,3149 da kuma 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin FM na radio amfani da sarauniya da fara'a da noman da dalol da kuma niya ko kuma BOA Africa zango na 202.5 a kasar Ghana. Ana iya kama mu Alpha Radio Kumasi sai kuma ta hanyar sadarwar internet a kodayaushe akan BOAHausa.com ko sashin Hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum, barkanmu da asuba. Muhammad Hafiz Baballe tare da Ibrahim Ka'almasi Garba da sauran abokanan aiki daga birnin Washington DC muke kawo muku wannan shirin yau Talata 2 ga watan Afrilu 2019. Kafin ku ji abin da muke tafa da shi, ga kanin labarai.
Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsa ta AKP mai mulki a Tarsa an karɓi babban birnin ƙasar. 'Yan jam'iyyar Democrat na shirin tsara ƙudurin neman a gabatar musu da cikakken rahoton mai bincike na musamman kan katsalon ɗin Rasha. Sannan za a je zagaye na biyu a zaben shugaban ƙasar Ukraine tsakanin shugaban ƙasa mai ci da wani ɗan wasan barkwanci.
Kanin labaran kenan. Rahotanni daga Najeriya na cewa rundunar sojan saman ƙasar ta mayar da martani ga 'yan bindigar jihar Zamfara.
Wannan lokaci za mu iya cewa mun gode wa Allah, mun yi nasara mai yawan gaske wanda mun sayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili.
To a ɗaya ɓangaren kuma, bayan kammala zaɓuka a Najeriya, alƙalan kotuna na musamman da aka kafa domin sauraron ƙorafe-ƙorafen zaɓe sun fara aiki a jihohi daban-daban na ƙasar. Sannan kuma muna tafa da shirin tsakan mai wuya kafin waɗannan duka ga halin da duniyar ta wayi gari.
Assalamu alaikum masu saurare ga labaran. Shugaban Turkiyya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasarsa ta yadda jam'iyyarsa ta AKP mai mulki ta rasa Ankara babban birnin ƙasar. Gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar rasa birnin Istanbul ma bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ta gabata. A birnin Istanbul da farko an kakkafe sakonnin bayyana farin cikin nasarar dan takarar kujerar magajin gari ƙarƙashin jam'iyyar AKP ɗin Binali Yıldırım. To amma a ƙarshe dan takarar jam'iyyar adawa ta CHP İkrem İmamoğlu shine ya fi samun ƙuri'u kuma har ma ya fito ƙarara a birnin Istanbul yana jaddada nasararsa ko da yake da ba da gagarumin nasara ya ci ba. Sadi Guben, shugaban hukumar zaben Turkiya YSK a takaice wadda ke gudanar da zaben kasar, ya tabbatar cewa İmamoğlu ya samu rarar ƙuri'u wajen 25,000 sama da Yıldırım daga cikin ƙuri'u 9,000,000 da aka kada. 'Yan jam'iyyar Democrat waɗanda ke da rinjaye a kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara ƙudurin neman a gabatar musu da cikakken rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller kan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara 2016, a kuma gabatar musu da wasu tsaffin ma'aikatan fadar White House su 5. Kwamitin na Majalisar Wakilai kan harkokin shari'a ya buƙaci a bayyana cikakken rahoton mai shafuka wajen 400 zuwa yau ɗinnan Talata a Attorney General ɗin Amurka William Barr. Amma kwan da ya gabata ya ce zai fitar da rahoton zuwa tsakiyar watan nan na Afrilu ko ma gabanin nan bayan an ciccire batutuwan sirri da ke ciki. Ganin da wuya a iya kiyaye wa'adin da kwamitin ya bayar, kwamitin na shirin kada ƙuri'a gobe Laraba kan batun tsara ƙudurin wajabta gabatar da cikakken rahoton. Ƙasar Ukraine na shirin fuskantar wani zafaffen yakin neman zaɓe da za a yi na tsawon makonni 3 saboda wani ɗan wasan barkwanci a gidan talabijin zai buga da shugaban ƙasa na yanzu a zagaye na biyu na zaben shugaban ƙasar wanda za a yi ranar 21 ga watan Afrilu. Kamar yadda mutane da dama suka yi hasashen zai faru, ɗan takarar wato ƙarƙashin koko ɗan barkwancin mai suna Volodymyr Zelensky ya ci zagaye na farko na zaben na ranar Lahadi da kashi 30 cikin 100. ya wato yana buƙatar samun rayar ƙuri'u sama da 50 koko kashi 50 cikin 100 kafin ya ci zaben ba tantama. Shugaban ƙasar na yanzu Petro Poroshenko ya zo na biyu da kashi 16 cikin 100 bayan da aka kada yawancin ƙuri'un. Ya shiga amfani da lafuzzar nuna sauƙin kai bayan da sakamakon ya fito. To karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Kafar sada zumunta ta Facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaka da jam'iyyun siyasar India ko kuma sojojin ƙasar Pakistan saboda abinda kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yaɗa bayanan ƙarya. An bankaɗo waɗannan shafukan na Facebook da Instagram ne ta wajen binciken da aka yi kan shafukan sada zumuntar a yankin a gabanin zaɓukan da za a yi a India. Babbar kafar sada zumuntar ta ankara ne da aika-aikar wasu masu amfani da ita bayan wata taɓargazar da ta nuna cewa wani kamfanin nazarin bayanai mai suna Cambridge Analytica ya yi amfani da bayanan da ya ƙalato daga miliyoyin masu amfani da shafukan Facebook saboda jirkita tsarin yaƙin neman zaɓe a ƙasashe da dama ciki har da Amurka. Yayin da aka shiga tsakiyar shekarar kuɗi, Amurka ta kama hanyar tsugunar da 'yan gudun hijira ƙalilan, waɗanda adadinsu ne mafi ƙaranci a tarihin tsugunar da 'yan gudun hijira da Amurka ta yi. Daga ranar 1 ga watan Oktoban shekara ta 2018 zuwa ranar 31 ga watan Maris na wannan shekarar, 'yan gudun hijira 151 ne suka shigo Amurka. Akasari daga ƙasashe uku wato Jamhuriyar Demokaradiyyar Kongo mai kashi 48 cikin 100 da Bama mai kashi 17 cikin 100 da kuma Ukraine mai kashi 13 cikin 100 bisa ga alƙaluman ma'aikatar harkokin wajen Amurka. A baya shugaba Trump ya kanta adadin 'yan gudun hijirar da ƙasar za ta iya tsugurar da su zuwa 30,000 wanda shine adadi mafi ƙaranci a tsawon shekaru 40. Tun bayan da Majalisar Dokokin Tarayyar Ƙasar ta amince da dokar kula da 'yan gudun hijira ta shekara ta 1980. Ofishin shugaban Algeria ya ce daɗaɗɗen shugaba Abdulaziz Bouteflika zai sauka zuwa ranar 28 ga watan Afrilu lokacin da wa'adinsa zai cika. Kamfanin dallancin labaran gwamnatin ƙasar ta APS ya yaɗa labarin tun jiya Litini. Kafar ta APS ta ce shugaba Bouteflika zai tabbatar da ci gaba da ɗorewar cibiyoyin gwamnati kafin ya sauka.
Ibrahim Kalmasi Garba aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka birnin Washington DC. Sai fagen rahotanninmu, kuma za mu fara ne daga jihar Zamfara da ke Najeriya, inda rundunar sojan saman ƙasar ta musamman ta mayar da martani da wasu hare-haren sama ga 'yan bindigar jihar Zamfara. Biyo bayan rahotannin sirri da ta tattara, inda ta ce ta yi nasarar kashe 'yan bindigar da dama. Ga wakilinmu Hassan Maina Kaina da cikakken rahoton.
Dakarun musamman na rundunar sojojin saman Najeriya sun sami bayanan sirri ne na wasu gungun 'yan bindigar Zamfara da ke cikin dajin Sabubu da kuma na Kagara a daidai lokacin da suke yunkurin kai hari a ƙauyukan Hayin Mahe da Hayin Kanawa da ke ƙaramar hukumar Gusau. Zuwan sojojin cikin gaugawa ya sa an yi musayarwuta tsakanin ɓangarorin biyu, inda 'yan bindigar suka tsere cikin dajin. Sojojin kuma suka bi su suka cin musu, inda take sojin suka kashe 'yan bindiga guda 5 tare da raunata ƙarin wasu da dama. Aka kuma ƙwato manyan bindigogi guda 3 makare da harsasai. Sojojin saman kazalika sun kuma kubutar da wasu ƙauyawa da 'yan bindigar suka sace, ciki har da wasu mata da ɗan jariri. Har da lokacin haɗa wannan rahoto, jiragen yakin sojin saman Najeriya na can cikin dajin Sabubu, inda suke ci gaba da ɓarin wuta. Babban hafsan hafsoshin rundunar sojan saman Najeriya Air Marshal Sadiq Abubakar ya min ƙarin bayani.
Zuwa yanzu a tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a ƙauyukoki da
garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da masu koto. Saboda haka wannan lokaci zamu iya cewa mun gode wa Allah, mun yi nasara mai yawan gaske wanda mun sayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane babu wani dalili.
Masanin tsaro Malam Kabiru Adamu na ganin akwai ƙarin matakan da ya kamata a ɗauka don ceto jihar Zamfara daga wannan halin ni'ansu da take ciki.
Lalle an mamaye wannan dazuzzuka, in ka kula yanzu nan suke tafiyar da lamuransu, in ma sun kama mutane nan suke shigar da su cikin dazuzzuka, nan suke ɓoye makamansu da duk wani abu da suke yi. Sosai an mamaye dazuzzukan nan, an hana su walwala cikin dazuzzukan. Sannan waɗanda ke haɗa kai da su a cikin garuruwa, don waɗansu cikin garuruwa suke bayanan da suke samu daga cikin gari ne, su ma kansu ya kamata a magance wannan, a ƙarfafa tsari na hukuntar da mai laifi, wato criminal justice system, yadda duk wani komai ƙarfinsa da mukaminsa da har yana da hannu a cikin wannan abin a hukuntar da shi.
A baya bayanan dai, yan bindigar da ke jihar Zamfara sun matsa da kai hare-hare, al'amarin da ya sa su ma sojojin suka ƙara jan ɗamara. Hassan Maina Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Nigeria.
Allah a gaida Hassan Maina Kaina. To daga batun tsaro kuma bari mu je batun kotunan sauraron kararrakin zabe. Bayan kammala zabuka a Najeriya, alƙalan kotuna na musamman da aka kafa domin sauraron shari'un zabe sun fara aiki a jihohi daban-daban na kasar. Hakan na zuwa ne a daidai lokacin da 'yan kasar ke fatan alƙalan su kamanta adalci, yayin da masana dokokin shari'a ke ganin kwaskwarimar da aka yi wa dokokin da suka shafi yanayin aikin kotunan zai ba su damar gudanar da hukunci cikin hanzari. Ga rahoton da wakilinmu Mahmud Ibrahim Kwari ya aiko mana daga Kano.
Tun a watan Fabrairun bana ne mai riƙon muƙamin babban jojin Najeriya ya rantsar da alƙalan da za su saurari shari'un zaben, waɗanda aka zaɓo daga manyan kotunan tarayya da na jihohi. A ƙarƙashin tsarin akwai kotunan da aka keɓe da za su saurari shari'un da suka shafi ƙorafi akan zaɓen shugaban ƙasa, sai na zaɓen gwamnoni kana da waɗanda aka ɗora alhakin lura da shari'un 'yan majalisun dokoki na ƙasa da na jiha. Dr. Nasir Adamu Aliyu malami ne a tsangayar nazarin aikin lauya ta Jami'ar Bayero Kano, ya ce kuskurimar da aka yi wa wasu sassan kundin tsarin mulkin Najeriya masu nasaba da shari'un zaɓe da gyare-gyaren wasu ɓangarori na dokar zaɓen Najeriya wani ci gaba ne a tsarin tafiyar da shari'un zaɓe a ƙasar.
Wato akwai doka ta gyaran tsarin mulki ta 21 wacce ake ta 2017, ita ce ta ce to yanzu kowane wata shari'a da take da dangantaka da zaɓe ko ma ta kafin zaɓen, wato pre-election dispute da ake cewa kenan, cewa yanzu dole kotu ta yi ta gama a cikin kwana 180 daga ranar da aka shigar da ƙara, daga ranar za a kirga kwana 180. To kuma dokar da sai ta ci gaba ta ce kuma yanzu dole in an yi appeal na ɗaukar ƙara, wato kamar a kotun ɗaukar ƙara ta farko kenan ko, wato 160, haka kuma in an tafi wato kotun koli ita ma dole ta gama cikin kwana 60.
Hakan dai yana zuwa ne a daidai lokacin da galibin 'yan Najeriya ke fatan alƙalan da aka ɗora alhakin sauraron ƙorafin zaben za su wanzar da adalci.
Sunana Abubakar Sani Sadiq. Duk wanda suka kai ƙora ƙararraki na majalisar jiha da na tarayya da gwamna da aka kai da na shugaban ƙasa, kotun da aka kafa da su duba abin da aka kawo musu su yi adalci wanda ya ci a bashi, jama'a kuma su karbi hukuncin da suka samu a addu'a Allah saka shi fa alkhairi.
Sunana Bashir Muhammad ya kasai. To abinda muke sare daga jin wannan kotuna, muna sa ran cewa in Allah da wanda yake da gaskiya a bashi, mu dai burin mu garin mai zaman lafiya, amma ba mu musu mummunan zatan za su yi zalunci insha Allah.
Sunana Hassan Abdullahi. To gaskiya abinda muke bukata mu ga kotun za mu ɗaya rage wa talaka adalci, kuma kotu ita ce za ta yi wa talaka adalci akan dukkanin abin da aka yi mar ba daidai ba.
Sunana Nasir. Gaskiya abin da nake tunani, muna da fatan adalci wanda ya ci zabe a maida zabansa, shine adalcin da muke zato da kotu.
Tun bayan da Najeriya ta koma ta farkin demokuraɗiyya a shekaru 20 da suka gabata ne zargin cefanar da hukuncin shari'un zaɓe ke yawo a kan alƙalan ƙasar. To ko waɗancan gyare-gyaren shari'un dokokin zaɓe za su kawo ƙarshen wannan zargi? Dr. Nasir Adamu Aliyu ya ce.
Za ka ce eh, za ka ce a in akwai. Abin da za ka ce eh, na ɗaya yanzu su kansu alƙalan sun san cewa hukumar shari'a NGC kenan ko tana da ido akai ta sa ido kaga akwai cibjoji ina jin na Enugu ne ina zato aka kore shi daga yake saboda kurin yayi hukunci ya saba kwana 90 da ya kamata ya wata uku da tsarin mulki ya bayar a wata shari'a ma da ba ta dokar zabe ba amma kuma ka sani matsala ta sayin hukunci da yake magana in ana yi din ai ka san mutun ne ko alkali idan yana rashin gaskiya zai haka dan siyasa yana rashin gaskiya zai lauya yana rashin gaskiya zai to wannan wani abu ne kuma daban
bayanai dai sun nuna cewa akwai kararraki fiye da 30 a gaban kotun shari'ar zabe ta jihar Kano wanda ake sa ran za ta fara aikin ta gadangadan a wannan mako da muke ciki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
Alkali nura da duniya shari'a ya talasa ta kowa da takara da ta
Madalla a gaida Mahmud Ibrahim Kwari har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC yanzu agogon mu anan Washington na cewa karfe 1:16 na dare ga shirin mu na gaba
saka mai wuya
kai ka sani na sani cewa manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne ba su yawa dan takarar gwamnati da ɗan majalisun tarayya da jihohi da ɗan majalisar dattawai yau in aka ce ɓarar nasar da wani da wari saboda haka duk wanda suka ga cewa sun yi mana munakisa ko kuma sun yi mana munafurci ba za a jima ba za a ganta a kwarya kuma kowa zai sani
jama'a barkanku da wannan lokaci muna fatan mun same ku lami lafiya a wani sabon shiri na tsaka mai wuya idan ka cire jihar Rivers jihar Adamawa ita ce jiha ta ƙarshe da aka sake gudanar da zaben a yankunan da ba a yi su ba a makon da ya gabata kuma jihar nan ta Adamawa dai kamar yadda watakila kuka sani tana ɗaya daga cikin jihohin APC da PDP ta kwace daga hannunta jihar nan ta Adamawa tana da muhimmanci matuƙa a siyasar Najeriya domin ita ce jihar ɗan takarar shugaban ƙasa na PDP Atiku Abubakar wazirin Adamawa din ma kuma ita ce jihar matar shugaban ƙasa Aishatu Muhammadu Buhari ba da bayan haka shi ma sakataren gwamnatin tarayya ne yanzu Boss Mustapha daga can ya fito a bisa waɗannan dalilan zaɓen gwamnatin jihar ta Adamawa ya samu sa bakin manyan mutane da yawa wasu suna goyon bayan gwamnan mai barin gado Umaru Jibril Bindu na APC wasu kuma sun fi son su goyi bayan Ahmadu Umaru Fintiri na PDP to a cikin shirin yau akwai zargin cewa hatta wasu 'yan APC ma sun taimakawa ita PDP wajen kada gwamnatin ta APC to yau ma ga wakilinmu Ibrahim Abdulaziz da wani sabon shiri daga can Yola
to don duba wannan damarwa ta jihar Adamawa mun gaita muku wasu kusoshin jam'iyyun biyu da aka tafafatawa a hannun dama na akwai wani kusa a jam'iyyar ta APC wanda ya marke mata mukamin Riko ko kuma shugaban Riko na jam'iyyar ta APC a John Arewa Maso Gabas wato jihohi shida Dr. Alhaji Umar Duhu Dr. Barkamu da haka
assalamu alaikum yanwa
kuma ko a wajen bada sakamako shine ma yau kiti jam'iyyar wato na zaben gwamna a wajen bada wannan sakamako daura shi a hannun hagu akwai kusa a jam'iyyar nan ta PDP wanda shi ma yana cikin shugabannin ta a jihar Adamawa wanda ko ba kowa ba shine leader Lenike barkamu da warhaka
barka Alhaji Abdulaziz
ya gaji
ya gode lafiya kalau
to na ga da wani in soma da harafin a ne ko na soma da harafin p wato pa ne da wani ne soma
ina ga da a din zai fi aiko
to tunda ka dake nan in soma da babban yayin ke to Alhaji Umar Duhu jami'ar ku ta APC da dana da nakan cewa za ta kai bentinta ta sha kaya hannun jam'iyyar PDP ya kuka ji na kaman kuna cikin halin zulumi
to na farko ina son goda mutanen jihar Adamawa da yadda aka yi zabuka aka yi shi lahiya lau ba kace nace kuma ba rasa rayuka kamar da aka yi wasu jihohi ba amma ina son shaida mutanen jihar Adamawa da Najeriya kanta gaba daya cewa mu jam'iyyar APC ba mu yi rashi ba kamar da aka fadi dun ba mu fadi zabe ba in ka duba abubuwan da suka biyo bayan tun lokacin da aka yi fidda dan gurin dan takara tun lokacin aka samu tangarda wadda ita uwar jam'iyyar ta kasa bata tsaya ta tsaya tsayin daka an shishirya mutane ba to wannan ma ba ita bace in ka duba shugabannin jam'iyyar mu din kanta halaye da suka dauka suka biyo kafin ai wannan zaben na farko da kuma na biyu da aka daga ta dun rigugu da aka samu su akwatuna wannan ya nuna cewa ba su da adalci, ba su da da'a ga jam'iyyar kanta. Saboda haka in har shi shugaban kasa ko shugaban jam'iyya ya bar wayansu na kusa da shi suna irin wannan kalaman, har ma a kira dan takarar jami'ar APC zuwa ofishin APC wanda yake mata take Buhari Organization a nan jihar Adamawa, wannan kadai ma yasa nuna mutane cewa yan cikin gidan da suka kada jami'an nan ba wai jami'a ta fadi ba.
Kira din takarar gwamna na wata jami'a,
eh, an kira din takarar gwamna na wata jami'a kan cewa sun yi masa baya, cewa suna masa fatan alheri, cewa sun goyi bayan sa bayan da aka gama zaben shugaban kasa. Shi abokin tahiya na ma ya san da wannan, kuma yana kasaidu da yawa, saboda haka mu a ya sanin gwamna ya rawan gani, aiki ya yi shi a kasa kowa ya gani, tun da aka kafa jihar Adamawa, tun lokacin jihar Gongola aka ce ba da aiki irin na dan talikin nan, walau akwai dalilan da suka sa
jama'a ne ma ba kamar yadda na faɗa maka.
Wallahi wallahi APC bata sha kai ba, domin me ni da ke ganin dan jam'iyya ne tun da na fara jam'iyya, da aka fara wannan jamhuriya tun 1999 kenan zuwa yau ban taba canja jam'iyya ba, kuma yau Allah ya sa ko jam'iyyar nan gobe a ce a'a mu ne ba PDP ba, bazan barta ba. In aka ce kuma PDP ne, Allah ya sa an je an gama duk abin da ya kamata, aka ce PDP ne, bazan bar jam'iyyar nan ba, domin me
ina kake ta to amma naga a lida lalkina murmushi da dariya da sansu haka farin ciki me kuke ne?
To da farko muna farin ciki, farin cikin cin zabe, wanda kuma da farko lallai mun gode wa Allah Ubangiji madaukakin sarki, wanda shi ka san duk wani kwarewa na mutum, duk wani take wanda mutum zai wani kokari irin wanda mutum zai idan Allah bai baka ba, babu abin da zaka samu. Kamar yadda muke fadi, Allah ne mai bada mulki kuma shi ya bayar. Kaga dai yau Allah ya bamu nasara na cin zabe, yau dan takararmu shine gwamna wanda aka zaba a Adamawa, wanda zai zama mana gwamna, yana jiran ranar rantsuwa kenan. Kaga
zabe amma kai kar ka manta akwai wuraren da fa aka yi zargin kan cewa kun yi arinuzon koruhu da sansu ba yan fani, amma duka aka dai aka bar ku aka dare.
Eh to kaga maganan card reader, idan ka kawo irin wannan zance, zan gaya maka na farko babu jam'iyya wadda ba su yin wannan abin da nake nufin shine, inda aka ce ba ai amfani da card reader ba, ba jam'iyya daya ake zabanta gurin ba, idan ma akwai irin wannan zargin fa. Idan ka samu wata kila ai akwai abin da INEC din suke fadi, suna da voters register din, wanda inda idan card reader bai dauki ko thumbprint na mutum ba ko wani abu, sukan ce ayi signing a dauki number din wayan mutumin a gefen hoton sa, ai wane ne yayi zabe.
Wani sanarwar da ni da kuke magana kan cewa fadin cikin gida ita ta ba ku daman da har akai wannan, kuma akwai ma batun kan cewa hata shi kansa dan takarar ku wanda zama gwamna a san da auren zobe hadaka da wasu kusurcin ita jami'ar ta APC sakamakon fadin cikin gida, kamar yadda kaji abun da ya fada.
Abdulaziz, na farko ka san idan mutum ya fadi abu dole ne ni hujja, dole ya samu hujja menene yasa ya fadi. Shi yasa ake cewa fadan cikin gida, maganan fadan cikin gida
kai ka sani, na sani cewa manyan mu na Abuja wanda suka zo nan sun ce su kawai suna Buhari aiki ne, ba su yi wadannan takarar gwamna da ƴan majalisun tarayya da jihohi da ƴan majalisar dattabai. Saboda haka wannan abun ba wai boyen abu bane, muna da hujja, muna da rubutanni akan wannan din. Saboda haka ni kace Allah ke bada mulki,
haka
mu dangana ga Allah ke bada mulki,
haka ne.
In kuma rabon dan takarar ku ne zai zama gwamnatin jihar Adamawa, tunda yana da har kusan watanni biyu rage kafaran sa da shi, sai baro Allah wannan. In kuma ba rabon ku bane ku zama gwamnatin jihar Adamawa, har yanzu rabon mu a ciki, Allah zai wannan dalili da zamu zama gwamnatin jihar Adamawa.
Kaga Alhaji, yauwa, kaga Alhaji abin da yake ce wannan, wani lokaci zargi ne, wani lokaci jita jita ne,
amma kun yi auren zobe da wasu jam'iyyu,
maganan auren zobe da wasu jam'iyyu tashi tsakanin PDP da kowa ba. Idan akwai dan takara na wani jam'iyya wanda ƴan uwansa a cikin jam'iyyarsa ba su yadda da shi ba, wannan kaga tsakanin su ne, wannan kaga tsakanin su ne. Zan iya gaya maka ko a cikin PDP akwai wasu da suka ce su a tiku suke yi, ba su yin fintiri, wannan yana iya faruwa. Wannan a jam'iyya zaka samu irin waɗannan ababan, kuma ka san dai sha'anin siyasa aka ce ra'ayi ne, mutum zai iya ce shi ra'ayinsa na gefen wannan, ra'ayin shi baya gefen wannan. Idan an samu haka a cikin jam'iyyar APC wasu ba su yi ra'ayin gwamnatin su ba kaga wannan yana iya faruwa a siyasa amma lalle ba za a ce shine abin da yasa sanadin faduwar gwamna ba
to lalle goto a taba suka yi sarauta kuna da jiya da ake fafata zakarin wannan
kaga dambarwa da
bari mu dawo
yanzu ina so da dan karan bayani kadan akan mugade
dan kadan kawai fituwa da dama
kadan dai ranka da ina so fada maka mukakin su wannan abin da ya faru shine in ka tura lokacin da muka kawo jam'iyyar hadaka ta APC a 2013 zuwa 14 shi fintirin kanshi ya shiga jam'iyyar APC da sauran yan takarar da suke PDP yanzu sun shiga APC nan
suka fice
kuma da haka suka jam'iyyar APC tare da su aka hada shugabannin jam'iyyar nan sai suka fice suka bar APC suka bar shugabannin a cikin jam'iyya to irin wayannan mutane suka kawo jam'iyyar zago kasa saboda haka ba koyan abu bane shi ban san ko dan wani nan ya biyo shi lokacin ba amma bai biyo shi ba to ina so in fada masa cewa wannan abun ne ya faru
to Umar Dubai mu da ga wani batu shine kan cewa yanzu za ku je kotu ko kuma kun hakura
Malam Abdulazizu jiyan nan aka bayyana zabe kusan da safen yau din nan wajen karfe 1 sura minti 10 aka bayyana zabe cewa jam'iyyar PDP ta lashe zabe in ka duba zabe da aka yi na biyun nan ko ejen mu tura domin me ana kotu ana shari'a ba kira APC an shawara da mu ba aka ce kawai an sa rana da ran ta zata aka shari'a aka ce an sa alamin za a jaye zabe kaga wannan abun ya sa ma muka yi
ba mu tsorata
ba ya sa mun shakkan gaskiya da ainihin jami'ar zabe za ta yi ma APC na jihar Adamawa saboda haka mun ce ba za mu yi ba shugabannin sama ne suka ce ko ba ku so dai ku ce za ku yi domin me ku samu dama idan abu ya kai ga kuje gaban kuliya za ku je gaban kuliya saboda haka mu ina son shaida ga ma cewa a yanzu aka yi wannan abun jam'iyyar bata zanna ba ba a yi ba shaida war jam'iyyar ta kasa me ake ciki ba saboda haka mu sai mun zanna mu yanke shawara tsakanin mu da shugabannin jam'iyyar ta jiha da ta kasa da shugabannin manyan mu duka da shi shugaban kasa kanta sai mu san wani mataki za mu bi
to ba da ma wannan na zuwa ne masu sara da lokacin da ma kotun jiha ta fitar da karin da jam'iyyar ta MRDD ta shigar akwai batun da ma na ga kaman kanta ita ma gwamnatin jiha ko jam'iyyar APC ta ne zama ingiza ne kan turuwa zamu daga wannan batu amma bari mu koma ga shi leader ne nake idan ka duba wani batu da ake ne kan cewa ba ka da mage ba yankanta da mai gari kaman kan cewa wannan gwamnatin naku tamkar gwamnati ne na hadaka da ke da nauyi ko kuma akwai wani gammo akan ta masu dimbin yawa ana zargin kan cewa watakila akwai bangarorin da suka tallafa kuma kowannen su za su kawo nasu buri da bukatun su kuna ga tafiyar nan zai muku sauki
ta gaishe ku malamai in Allah ya kai mu shiri na gaba da zamu kawo muku rana wacin zamu ji ko a rata yadda jam'iyyu siyasa suka yi wajen yiwa gwamnatin Bindugu ta dandange za ta yi tasiri a sabon gwamnatin ta shi fintiri sannan kuma ya shi sabon gwamnatin zai tankari matsalar da kullum yawan gwamnonin Adamawa suke fuskanta wato ta fama da giggan dattawan nan masu fada a jihar siyasar wanda kullum suke son a yi abin da su suke so yanzu muna godiya ga su baƙi namu Umar Nuhu da leader Lenike da kuma shi wakilin namu Ibrahim Abdulaziz da ya shirya mana wannan muhawara kuma madadin su yana Ali Mustafa Sakwato a Washington
madalla gaida Ali Mustafa Sakwato kafin mu kammala shirin ga labarai amma a takeice
to a takeicen shugaban Turkiya Recep Tayyip Erdogan ya gamu da mafi munin koma baya a harkokin siyasar sa ta yadda jam'iyyar su ta AKP mai mulki tarsa Ankara babban birnin kasar gashi kuma bisa ga dukkan alamu ta kama hanyar sa birnin Istanbul ma bisa ga sakamakon zaben da aka gudanar ranar Lahadin da ya gabata ɗan jam'iyyar Demokrat waɗanda ke da rinjaye a kwamitin shari'a na Majalisar Wakilan Amurka na shirin amfani da wannan satin wajen tsara ƙudurin neman gabatar musu da cikakken rahoton mai bincike na musamman Robert Mueller kan katsalandan ɗin Rasha a zaben shugaban Amurka na shekara ta 2016 a kuma gabatar musu da wasu tsofaffin ma'aikatan fadar White House su biyar. Kafar sada zumunta ta Facebook ta rufe ɗaruruwan shafukan yanar intanet masu alaƙa da jam'iyyun siyasa a India ko kuma sojojin ƙasar Pakistan saboda abinda kamfanin ya kira shiryayyun harkoki na bogi da kuma yaɗa bayanan ƙarya.
To masu sauraro nan muka kammala shirye-shiryen mu na safiya rau, amma kada ku yi nisa nan da sa'a 1 da rabi za mu sake shigowa da shirin mu na hantsi. Muna mika sakon ta'aziyya ga iyalan Alhaji Faruku Umar Aliyu wanda Allah ya yi wa cikawa a cikin wata mummunar gobara da ta tashi a gidansa dake birnin Kebbi a daren Litinin din nan tare da matarsa Malama Nasra wacce ita ma Allah ya yi wa cikawa a cikin gobarar. Sannan sai sakon ta'aziyya Alhaji Mamman Siraja Lalo Keta wanda Allah ya yi wa rasuwa a ranar Juma'ar da ta gabata a Damagaram. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu, musamman ma Ibrahim Kalmasi Garba da ya taya ni gabatar da shirin da kuma CD da ya taimaka wajen haɗa shirin da injiniyanmu na yau, ni Muhammad Hafiz Baballake cewa sai an jima.
VOA Afrique, Le Monde Aujourd'hui.